فديتك من فسد يا من فصلت بضربة وقت المجوس عن الجسد يا من فصلت بضربة وقت المجوس عن الجسد لله دمك يا أسد وفضحت سوقهم الذي من بعد فعلك قركسات وحميت دين محمد ودأرت فيهم كالأسى بالله درك يا أسد اضرب فديتك من فسد بالله درك يا أسد اضرب فديتك من فسد ومن فصلت بضربة وقت المجوس عن الجسد يا من فصلت بضربة وقت المجوس عن الجسد بالله درك يا أسد وفضحت سوقهم الذي من بعد فعلك قركسات وحميت دين محمد ودأرت فيهم كالأسى
الحمد لله الذي لم يذل من كان معه الحب وإن كان فرداه ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام ضره والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى ونسكي سورة رمو كما كلمو وجد وأن اللوكة من يمكو قيسوا إذن تأدين المسلم في هدية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا في بوتر ربيع الأول إجراء تبقى قلن جكالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيد لري أكو عدو إيد لري هؤود أربع عند أكو وان دي لين التقوص وطم غوما شكرا دبو بيو تأشيرين تتايا ماريا دني القولي لتي دام كاو واتو شيلي كو كاراتو دنغاني دهالين دا أكتشيين زو وصل جهوزي wajen daukar waɗannan matakai wajen kukkulle hanyoyin sadarwa da dakatar da ababen hawa da sunan cewa ana so a magance matsalar tsaro so shine muke so mu tattauna shin waɗannan matakan da kake suna iya kawo ƙarshen matsalar tsaro ko ku a'a za su ƙara lalata abin da ya shafi matsalar tsaro ne wannan shine abinda muke so a abin nan wannan shine abinda muke so mu tattauna yanzu a wannan halka din kamar yadda na faɗa ba zan ja ayoyi da yawa ba mun sha yin magana akan muhimmancin abinda ya shafi zaman lafiya kasancewarsa ɗaya ne daga cikin ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala sai da abinda muka sani kowane irin abu ko Allah zai yi shi yakan sa masa ainihin wato sababi da haka za mu ga cewa mun faɗa manci ayoyi da dama cikin Qur'ani za mu ga cewa abincin da ɗan adam zai ci yana da alaƙa da abinda ya shafi zaman lafiyarsa da kuma kwanciyar hankalinsa Allah ya faɗa wa Quraysh ayati ila fi Quraysh ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf saban da Qurayshawa suka yi saboda sun saba suna tafiya ta harkar kasuwanci lokacin sanyi da lokacin zafi a shekara Allah madaukakin sarki malamai suka ce in kanu da alif qiyama bi rihlatin fil am sun saba da tafiya su biyu rihlat ash-shita'i ila al-yaman tafiyar da suke yi lokacin sanyi su tafi kasar Yaman da naqlil bada'i allati ta'ti min al-hind wa bilad al-faris dan dauko ka haja kayan siyarwa wanda suka zo daga kasashen India da kasashen Farisa don shigo da su yankunan su sannan warin lata sayfi kuma yayi a lokacin zafi da naqlil bada'i dan dauko kayan siyarwa ila al-sham ومملكة الروم والشام زوا مملكة الروم سننوى نقل البضائع التي تأتي إليهما إلى الجزيرة العرب waɗannan da abinda suke ɗaukowa daga waɗannan guraren zuwa ga kuma yankinsu na Larabawa, ma'ana akwai abinda suke ɗauka su kai waɗannan yankunan, in sun je da abinda ake da buƙata a waɗannan yankunan waɗanda babu shi daga wajensu ake samu, su su ɗauka su tafi da shi can. Idan sun tafi da shi can, sannan daga nan kuma sai su ɗauko na can sai su dawo da shi wajensu. To sai Allah Maɗaukakin Sarki ya ce, fal ya'budu rabb hadzal bayt, bauta wa Ubangijin wannan ɗakin. Da haka malamai suka ce shi ne fal ya'budu Allah rabb hadzal bayt, bauta wa Allah wanda shi ne Ubangijin wannan ɗaki. Allazi ja'ala, wanda ya sanya lahum, gare su, haraman aminan, harami ya zamanto amintacce. Huwa allazi manna alaihim bil amn, shi ne wanda ya yi musu baiwa ta hanyar samun zaman lafiya. Bil halli wattirhali, a lokacin da suka sauka suke zaune a gidajensu da kuma lokacin tafiye-tafiyensu. Huwa allazi ja'alahum bisababi zalika fi markazi tijari hammin, saboda wannan ne Allah sai ya sanya gurzuwansu sai zama santa ce ta kasuwanci wacce take babba. To saboda wannan sai Allah ya ce, wal yashkuru ala minanihi alaihi wa ni'amihi allati la tuhsa, abinda zai biyo ba ana buƙatar su gode ma Allah akan ni'imominsa wacce yayi wanda ba zai kirga musu ba. Sai ya ce, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, wanda ya ciyar da su daga yunwa. Faqad ja'ala Allahu makkata fi wadin ghayri dhi zar'in la yunbitu wa la yudillu walakinahu ta'ala yassara tadaffuqan nasi wattijarata ilayha fa ashba'a ahlaha, gashi gari ne ba a yin noma amma Allah Maɗaukakin Sarki ya buɗe musu hanyar cin abinci, sannan sai kuma ya amintar da su daga tsoro. Ina so masu saurare su kalli wannan ayar, ita ce ta hudu kuma ita ce ta ƙarshe a cikin wannan sura ta ainihin wato Quraysh, wacce ba yawa take da shi ba. Ku kalli alaƙar wannan ayar da abu biyu. Allah ya faɗa cewa allazi at'amahum min ju'in, wanda ya ciyar da su daga yunwa sannan ya amintar da su daga tsoro. Allah sai da ya faɗi ciyarwa daga yunwa tukunna, sannan ya faɗi amintarwa daga tsoro, wanda yana da alaƙa da abin da ya shafi zaman lafiyar shi ɗan adam da kuma rayuwarsa. So ina mamaki, mamakin da nake yi shi ne, kiyaya za a yi al'ummar da ba ta amintu ba abinda za ta ci kullum, aka waye gari aka tashi hanyar abincin ƙara matsewa yake yi, sannan kuma a ce ana so a samar mata da tsaro. Wannan tambaya ne, tambaya ne wannan. Al'ummar da hanyar da za ta ci abinci kullum hanyar wahala yake yi, kiyaya za a ci samar da tsaro a cikinta? Wannan shi ne tambayar. So akwai abubuwa da dama da nake so in tafi kansu na rahotanni abinda suke da alaƙa da waɗannan ainihin wato matsaloli ɗin. Kamar da na faɗa, ba zan ja dogayen ainihin wato ayoyi ba a kan wannan matsala ɗin, wa'inda ma kawai zan tafi kan wasu rahotanni ne wanda suke da alaƙa da waɗannan matsaloli da suka ainihin wato faru a kan waɗannan ainihin wato abubuwa. Kafin in tafi kan rahotannin in fara kawowa, kar mu manta cewa jihar Borno tana daga cikin jihohin da su suka fara matsalar tsaro a Maiduguri, wanda an kai lokacin da an yanke wa Borno network. Ku tambayi mutanen Borno, da aka yanke network a jihar Borno, shin yanke network ne yasa aka samu solution, ko ko sai da Allah ya kawo wa'adin da za a yi samun sauƙi kamara sannan aka samu sauƙi? Sannan abu na biyu, an taɓa zuwa da maganan kowane ɗan Najeriya ya yi malayinsa rijista, muka ce muna goyon bayan haka, duk ƙasashen da suka san abin da suke yi. Babu ƙasar da za ka je ka sayi layi kawai ka amfani da shi, ba a san waye mai layin ba wacce amfani da layi. Amma sanda aka ɗauko wannan jami'ar cewa akwai matsalar tsaro za a magance ta, kowane ɗan Najeriya ya tambayi kansa, daga lokacin da aka ɗauki wannan matakin, akwai wani abu da ke ragu da sunan sawa a je a yanko kowane layi rijista ko ya magance matsalar tsaro? Matsala ta uku ita ce jihar Zamfara. wanda zan zo in yi magana akan ta network da aka zo aka ainihin wato yanki lokacin da suke tunanin za su dauki wannan matakin mun yi kira mun ce gwamnonin su haɗu lokaci guda daya su dauki mataki na bai daya sannan kar su bari abin yi tsawo idan suka bari abin yi tsawo yana iya haifar da wasu ayyuka na ta'addancin da a yanzu za a ga tasirin wato zan dawo maganar zamfara kadan sai ga shi abin ya zo nan jihar Kaduna duk mutumin da ke rayuwa a jihar Kaduna ya san wahalar da ake sha a yanzu na faɗa a karatuttuka na ce daga lokacin da aka ɗauki wannan matakin idan ya mutum biyar ne ke zuwa maka gida yanzu ninkin shi ya kai mutum 15 wanda ke zuwa maka gida wannan ya faru sakamakon abubuwa kamar haka na farko mashin da aka hana hawa na faɗa na ce ni ba na hawa mashin ban da mashin ban da kowane irin business da mashin amma lokacin da ya zamanto al'ummar da ake shugabanta akwai al'ummar da abin nan ya taɓa da yawa kuma tsara rayuwarsu ya sa ƙarin matsala ne gare mu kuma abin ya taɓa mu akwai abubuwa kamar haka na farko mu duba magani cewa waɗanda yake sana'arsu shine gyaran mashin da ita za su ci abinci su rayu yayin da aka zo aka ce kawai an hana ba tare da nemo solution yanzu ta wata hanya za su bi su nema abin da za su ciyar da kansu ba hanya wannan abin ba zai sake haifar da wata matsala sabuwa ba wacce take da alaƙa da tsaro abu na biyu masu abin da ya shafi wato fentin mashin akwai wanda yake fentin mashin ne ko wanda robin mashin ko kaza ko kaza ko kaza su ma ta rika da su yanzu akwai yaron da na sani a ƙarƙashinsa akwai mutum kusan 20 da suke fentin mashin yanzu lokacin da aka ɗauki wannan mataki yanzu shagon alabarsu shi bai da abin da zai yi su ba su da abin da za su yi sannan kuma mutane ne suna buƙatar dole sai sun ci abinci sannan kuma ita gwamnati ba ta nemo solution ba kafin ɗaukar wannan mataki in an ɗauki mataki ya za a yi irin wannan abu na uku na gaba akwai masu ɗin da sana'arsu shi ne siyar da mashin ɗin nan wato masu yanzu su an rufe hanyar da za su ci abinci sannan ba a buɗe wata ba sannan abu na gaba waɗanda suke ainihin wato siyar da kayan mashin ɗin babu sannan abu na gaba masu abin da ya shafi harkoki da mashin misali yanzu akwai wanda ke mana gyaran wuta na masallaci ko kaza ko kaza da yana nan muna tare da shi ya koma da siyasa in abu ya taso in na kira shi minti 5 fiyu ya zo da mashin ya aikin da zai ya koma to yanzu ire-iren waɗannan wani zai ɗauki bireda a mashin ya je ya kai can da safe da yamma ya je ya karɓi kuɗin shi ya gama wani zai fita da mashin ya je ya kukkulla can ita ce harkarsa ba aiki yake da mashin ba yanzu duka wannan ka riga an rufe hanyar ba tare da kuma buɗe wata sabuwar hanya ba sannan uwa uba kafin a zo kan waɗanda suke masu a taɓa ne aiki da mashin ɗin za su yi wannan shi ne babban ƙalubale so yanzu mutumin da yake zaune a riga su aka yanke ne tofu yana da mashin da zai hau watakila ya zo tudun wada ya waya saboda wata matsala an gane hawa mashin ɗin ba shi da hanyar da yake da kuɗin da zai iya takowa ya hau wani abin hawan ba zai iya takowa ma so ina so masu hankali su kalli wannan ainihin wato lamari wannan na faɗi kaɗan daga ciki amma bari mu tafi kan wasu rahotanni tunda jihar Zamfara yadda aka fara yin wannan abu a muji waɗannan abubuwan akwai masu hasashe da suka hasaso suna ganin cewa a wannan abin akwai dai dalilin da ya sa aka ainihin wato ya haka ne bari mu tafi kan rahoton shehin malami Malam Bello Yabo mu ji abin da ainihin wato ya faɗa bari mu ji me yake faɗa
kwanaki gwamnatin jihar Sokoto ta ce ta raba masu soka guda 500 da motoci 10 Hilux ga 'yan banga ko? Asan nace Allah ya saka mata da alheri sai wani ya bugo min ce kai ƙarya ta komi ba a kasuwa ba nace a sha ba ba 'yan komi ba ba 'yan banga ba kaga magana ta zama magana ƴan sanda kenan ko kana banza to na jaye addu'a ta ko kuma ai mustanbihi su tsoron Allah ai ni a raba masu suka ba ƴan banga su shiga cikin daji kaga ya nuna dai kaga Allah gwaneji ba da gaskiya ka abubuwan nan ba ba da gaskiya take ba da gaskiya gwanne da gwannatin tarayya da jajjoyi duk ba da gaskiya suke yi ba daga nan an kwaso sojoji an taho zamfara an yi kwana uku kun san duk yake na kwana uku ne sojojin da an kace an kawo zamfara kwana uku sun hakwashi abin sun hakoma iyaka majigi ne an ka shirya an ka nuna muku kun gani sun ka jaye abin su ba din da ya canza zamfara duk abinda kun ka zuna fadi kai da su kai kariya ce kawai an rufe wayoyin sadarwa da sauran kafofin network saboda ku bar turawa gari kaza an yi kaza gari kaza an yi kaza ana suka shugabanni shine kawai kuma al'umma cikin bala'i ba din da an kai duk aidi duk inda yan ta'adda da bai yan ta'adda ta zambara ba goda da an kautar watsa ba da ba goda ta yan ta'adda da an suna nan inda suke duk kariya ta suka yi iyaka cin amana ɗaya ta to mun basu da Allah Allah ya isa Allah ka isa ma al'umma gare ku duk wanda ya kamata ya dau mataki bai dau mataki ba Allah ka daukar mishi mataki Allah ka jaye mun waɗanda ba su iya daukar mataki ha kawo mun masu iya daukar mataki masu iya kare rayuka da dukiyoyin al'umma to Allah ya shiryar da mu don haka shugabanni su hana banna shine abu na farko sannan su kawo ma mutane abin da yake maslahohi a gina asibitoci a gina makarantun ne da na islamiyya da na boko a gina tituna da sauran abubuwa dama malamai suna cewa dukul mafasidi muqaddamu ala jalbil masalih barna ake fara tunkuɗewa don haka yanzu da a gina titi a'a a tare ɗan akwai gidan karuwa a tarotsa gidan da naka a tarotsa karuwa nan kowa ta koma gidan ubanta ko ta tayi aure to ya bi suka gina titi da kai hall gara ka zo inda aka sai da daga inda aka sai da kayan shayi ka tarotsa wurin nan yafi alheri ga al'umma da suka kai bohol Allah ta kun fahimta
wannan shine rahoto na farko ko kuma in ce bayani na farko so zan tafi kan maganar da shi malam Bello ya bayyana fada dangane da abubuwan da suka faru a Zamfara kafin in duro in yi nan ita jihar Kano ta Kaduna mu ji menene abin da yake tafiya a nan din Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da kuma ainihin wato mutuncin mu kuma zaunar da wannan ƙasar tamu lafiya don ƙarfin sunayensa Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace ba zan tafi kan rahoton da BBC suka abin nan rahotannin har guda biyu ne amma bari mu saka wannan mu ji
cikin gida da rahotanni daga jihar Zamfara da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya ke cewa mutane sama da goma sun rasa rayukansu jiyar wani hari da ke bindiga kai a cikin garin jiya zuwa safiyar yau a garin Kuryar Madaru an kuma ce maharan sun yi awon gaba da dabbobi tare da kona motoci wannan lamari yana zuwa ne a duk lokacin da wasu jama'ar a yankin Bakura ke cewa sun fara samun sakaci game da lamarin da rahoton da Abdul Halilu ya aika mana daga Abuja
wannan hari dai yana daga cikin harhara na babanan da suka faru a wasu bangarori na jihar ta Zamfara wani mazaunin garin na Kuryar Madaru da yake turari da darimtan ido yanzu haka yake a garin Gusau ya muni karin bayani
abin da ke faruwa misalin karfe 11 da rabi sun ka shiga a cikin garin kawai daga zuwan sai sun ka buɗe wuta kawai sun ka zo sun ka takura mutane suna shiga gida-gida suna dokar dasashe ko ka ba su kuɗi ko waya in baka ba ba za su halbe ka ne su kara gaba wani gida sun zo da ne su zo su wa mutane rabar da ne a cikin gari ne kawai sun lalace dai mutane na karamci za su ɗauki kusan kwara 100 da waɗanda mai shiga garin nan shi ma dai ga iyaka su wata santa yin da za ka yi Kaluga sun zo sun aje nasu barayi a bakan su sun tare ba inda za ka je Kaluga da gudu gaskiya karamci dai la iza samu tun kusan 14 wanda ni na gani wanda sun ka kashi ko neman mota an kone ta abokina sannan an zo ga gida ne akwai kananan motoci na hawa gidan mota ta kai bara da sun kone ta bayan sun kula waɗannan kuma sun ka gurgurta gaba sun ka je wani gida ne mai gidan ya aje mota shi bakin gida ne sun ka kuma gidan shi
duk wani irin hali aka ciki a lokacin da ya bar wannan gari na Primo Toro sai ya ce
yanzu da halin da ake ciki sai na gudu na kubuta ne zo nan ne a gurin gusto zan zo in gaya mai gida na ga abin da ke waruwa na buruwa zama nan za a zo a yi zana yanzu su fi ake cewa ga sunan sun dawo ba za su bari a yi zana yanzu su ba to sai mutane da ƙara tsorata an karu ga da gudu ni ma zan nan doka ce ne sai ne tun na faro ga yanzu
na ci hukumar tsaro na ƴan sandan Najeriya a jihar Zamfara sun tabbatar min da faruwar lamarin wanda kuma suka ce dukkan tura ƙarin jami'an tsaron ƴan sanda a garin Tsafili kuma jama'a na cewa ba su iya zuwa gona ibar cimaka da suka yi noma bi da barazan da rayukan suke fuskanta da karɓan bindiga ɓarayin shanu daidai wasu mazauna garin Bukura na cewa sun fara samun sa'ida lamarin hare-haren kamar da wani mazaunin garin da yanzu haka a yau da safe ya isa a garin Sokoto ya shaida mani
lokacin da barayu sun fita mana kai da kashin mutane da ɗaukar mutane sai mai girma gwamna ya ɗauki mataki akan tura mana jami'an tsaro sun ɗauki mataki akan waɗannan barayun kuma muka samu sauki an tura jami'an tsaro an kore su sun watsi mutane har sun fara koma gidajensu ƴan ƙauyuka
nan da kwana nawa kenan mutane suka fara koma gidajensu
nan da kwana biyu ma mutane sun fara koma gidajensu
wata rana ta kamaimai
rana Asinin sai ƴan ƙauyukan namu sun fara koma gidajensu waɗannan barayun sun fara koma gidajensu
sai me yasa aka koma gida ba
yanzu na shigo su kai ne
gudun hijira kake yi a Sokoto
a'a a gudun hijira na zai zo ne yayin wani aiki ne in koma
yanzu ku ɗan ita kun ci hankali ta da wannan yanki na Bakura
an samu kwanciyar hankali yanzu da mutanen ƙauyukan daular su duka yi gudun hijira zuwa Bakura kuma sun har kuma gidajen su ta ke da girma kuma ne ɗauka
kamar wani irin jami'an tsaro ne aka kai muku can wajen
kai mai su ji da mobile da sauran ƴan sanda suna aiki ƙauyuka
sun yi kamar kwana nawa suna nan aiki
mun kusan sati ɗaya suna wannan aiki
to su kuma akwai mutanen da suka kama koko sun dinga kwar mutane ne
awo an kama wasu mutane wanda aka tsammani rayu ne kuma su a kawai da
su ba ka ga wasu su hawa kuma gana cikin siyasa ce wakilai ba haka wannan bane kake faɗa haka
ba ma duka siyasa wannan magana da kake na ga ma siyasa ne kake ya ma ko kowani aka tambaya zai faɗa haka
lamarin harare a yankin arewa maso yammacin Najeriya ya kasance tamkar yanayin da ke kara sabulun wanzami wato yau da gobe Abdul Halilu sashen Hausa na BBC daga Abuja Najeriya
wannan rahoto shi ma man kawo shi mutane dan dinga jin ababen da ke tafiya ne bari mu tafi mataki na gaba mu ji abin da ke tafiya bayan wannan akwai wannan rahoton da aka tattauna da Honorable Aminu ainihin wato da ke jihar ainihin wato Sokoto amma kafin mu tafi kan wannan rahoton akwai abubuwa da ainihin wato dama wannan gaskiyar gaske wanda suke da alaƙa da waɗannan ainihin wato matsalolin wani mu tafi kan rahoton shi a tsohon gwamnan jihar Sokoto ba farawa me yake faɗa a nan wajen shi kuma
sun ce bala'i ne ya zo mana saboda halin da muka ciki yanzu jihar Sokoto jihar Zamfara sai dai wanda ya je gani sannan kuma abin takaici kowa san tsaro na ƙasa ya dogara ga gwamnatin tarayya to mutanen da ke gaya ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kurmi na tafiya daidai koko suna haɗa mai kurmi bai tafiya daidai in suna gaya mai cewa kurmi na tafiya daidai sun cuce mu Allah ya shaida ya san muna cikin bala'i a yankin mu yau din nan ne da na je gida na dawo ni ga nawa nake da gaya min za a yi ba abincin mu gero Allah ya ba mu shi mun yi noma jama'a mu sun yi noma mun samu gero mun samu shinkafa amma wallahi ba ta ɗebowa ko waje ya ɗiba gero ne bai dawa da rai ne ko waje ya ɗiba shinkafa ta bai dawa da rai shi sannan an kulle mutane kamar Zamfara an samu su wani ƙangi na bala'i wanda za a cewa waya ba ta aiki kasuwa ba ta ci sannan babu wani taimako da an kaba talaka wanda zai cewa ya samu abincin da ya ci
wasu daga cikin masu saurare sun ji wannan kalamai za su ce magana ce kake ta siyasa
waɗannan abubuwa ni kira na ana shine maganar siyasa a jeji ba maganar siyasa a cikin wannan magana ce ta shahe ni ta shahe shugaban ƙasa kuma shi Allah zai tambaya kana shi Allah zai tambaya kamata ya sa kwamiti na musamman a je dai ban ce ko ina ba a je ba fara a gano san ana iya zuwa a je shinkafi ko ɗaukan shinkafi ko sabon birni ko gwaranyo duk wannan yanki sun koyo zanzan mu da zan hudu cikin muna mutum masifa gwamnatin jihar Zamfara ta ce tana taimakawa da abinci.
To ban sani ba, ko dai ba ɗan Zamfara nake ba, ina da haƙƙi a Zamfara a matsayina na ɗan ƙasa kuma ƙofaka Zamfara. Amma in ka dubi tsakanin garinmu Kwara da Zamfara kusa ciki kilomita 8 ko 9, saboda haka ni ban ga abincin da aka kai ƙofaka ta ba a shinkafi. Saboda haka magana an kai abinci, wa ya kai abincin, suwa an kaba abincin. Kuma gani abinci a baka dama ka ɗebi wanda ka noma kana da shi, a samu kai za ka kawo shi gida. Kaka shi wanda ke bada abincin shi na yana? A'a, shi wanda kace shi na bada abincin, wa ka bada abincin, wa ka shi bada abinci.
Gwamnatin jihar Zamfara ta ce ta sa komiti wanda tun ya fara bada abinci.
Gwamnati shi na yana? Gwamnati shi na yana? Ya ga shin ana kai abinci ko ba kai abinci? Kai waɗanda abubuwa in ka sa doka sai ka tsaya ga wace doka ka yi, wace ta yi, kuma kasuwa ta yi ko ba ta yi ba. Talafin da an karhe ya yi ko ba yi ba, ka tsaya kai shugaba jikokin da ka kawa, ka tsaya gida haka kashin su ake ku ba tsayi. Amma ka ce ka ba abinci wa ka ba abincin, in ma ka bar an kai ba ka nan ban suna ko a ce an kai ko ba kai ba. Saboda haka wata masifa ce muka shiga a ƙasanmu wacce ya kamata shugaban ƙasa ya fito daga zila, kamar yadda ya sa kaki ya tafi Zamfara wata rana, ya dawo yanzu ya sa kwamiti amintaccen mutane, ni haɗa da ni mu je yanzu duk abin na faɗi a rediyon ga yanzu ya gwada mutane abin da ake ciki.
Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ya kuma kiyaye. Za mu tafi wani rahoton na gaba, shi ma za mu ji abinda wato honorable Basani ta faɗa dangane da abinda ya faɗa cewa sun yi na kwamitoci a kan abinda ya shafi matsalan tsaro, kafin in sake dawowa watakila kan wani rahoto na ita BBC mutum ya ke tafiya. Allah ka sa mu dace, Allah ka sa mu wani hanyar wato lafiya. Abinda ake faɗa da BBC ke fira da shi. Bari mu ji shi kuma menene nashi.
Maganan tsaro wani abu ne wanda mu a majalisa abinda za mu iya yi abu ɗaya ne kawai, shi ne mai ƙudiri. A majalisa ni kaina na yi ƙudiri sun kai 11, kuma abokan aiki na ni dai na san tunda muka shiga wani majalisa ta tara ba abinda muka yi muhawara a kan shi aka yi ƙudiri sama da kusan 100, ba ni kaɗai ba ni da ne 11 ko abokan aiki na wanda su ma sun yi ƙudiri kala-kala akan maganan tsaro a wannan ƙasa. Shi kundin tsarin mulkin ƙasar nan yanzu nan abin da muke kullum muna maganin cewa ya kamata a duba shi, a gyara shi, a ƙirƙiro 'yan sanda na jihohi. Domin ba a haka ba matsalar tsaro ba zai ƙare ba. Sai kuma da ka sani mun ba shawari da dama. A yanzu ya ga muka ce akwai shawarin da muka bayar wanda yanzu ne ma aka fara amfani da shi. Mun faɗi cewa sojojin sama su yi amfani da 'yan sanda su zo na tare da sojojin ƙasa. A je a duk mutanen nan da na'urori na duniya yanzu da kuma ya canza, inda za a je a duba su ta sama a yi musu bababbai. Mutanen nan kowa ya san cewa dajiskan da suke ciki ba wai ya yi nisa da gari ba ne. In ana maganan Boko Haram ne za mu ce a'a suna Sambisa Forest ne lokacin nan. Amma ana maganan 'yan ta'addan nan waɗanda ƙauyukan ma da suke ciki bai wuce kilomita 4-5 ba da cikin gari. Ina 'yan banga suka samu.
Kun ji maganan da shi sanata Ubasani ya faɗa? Da wannan 'yan ta'addan inda suke wani lokaci sai ka ga bai wuce kilomita 5 tsakaninsu da gari ba inda suke zama. Su ba dama an san inda suke, kaga babu wani dalili da zai sa ka zo ka wahalar da al'ummar da ba ta da alaƙa da su. So a kwajin tu maganar da ya faɗa shi da yake an san inda suke a matsayin su na ɗaya daga cikin wanda suke da alaƙa da gwamnati. Su ba dama an san inda suke, yana ganin in dai ba wai a cikin gari akwai kinnafa sunan ba ne, kaga al'ummar da ke rayuwa a cikin gari ba su da buƙatar irin wannan matakan da ake ɗauka. Amma bari mu ci gaba da jinsa.
Kurmi da mu riƙe bindiga, kuma wa zai sa su riƙe bindiga? Ba kowa ba ne za a ba shi bindigan kuma a ce ya abin da ya kamata ya yi da ita. shi yasa muka ce a kawo ɗan sandan jiha. Ɗan sandan jiha zan ga maka bambancin su ɗan banga. Ɗan banga ba za su samu license ɗin riƙe bindiga ba. Irin su AK-47 waɗanda 'yan ta'adda irin bindigogin suke amfani. Za ka ce mutum ya je ya tinka ɗan ta'adda ba wanda yake riƙe da AK-47. Kai kuma ka tafi da gora ko kuma da bindigan toka. Ba su yiwu ba. Ina da kyakkyawan alaƙa da kuma tarayya da Nijeriya. Ina
da ragowar maganganun da shi ba su da alaƙa da abin da ya shafi harkar tsaro. Na saka mutane su ji. So ina sakawa maganganun wasu ne don mutane su gane cewa abin da muke faɗakarwa ne ɗauka a'a. Muna faɗa ne kawai saboda muna da gidan ajanda a kan wani ko a'a ko dai babu. So bari mu tafi kan rahoton da aka tattauna da shi Honorable Aminu Goza mu ji mai shi kuma ya ainihin wato faɗa dangane da wannan ainihin wato matsala ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye. Bari mu ji tattaunawa da aka yi shi kuma.
Hello, ya aiki Hassan.
Lafiya lau.
Alhamdulillah, suna na Honorable Aminu Goza, na majalisa mai zuwa tsamin ni.
Okay, Aminu na ji labarin ka a Daily Trust ake sani kuwa ina ne na ɗauka ne? Ina ga akwai labarin ka da na ɗauka na janar da ke na network ɗin nan ko?
Wato dama abubuwan da ke faruwa na yi magana a kan matsalolin da muka samu sanadiyar ɗauke network ɗin nan. Wanda ta fi su bankis ɗin su suna amfani da network na Niger. Shi ko network na Niger mu yana mana tsada. Saboda kana yi magana 10,000 ga wuni. So kaga ba wanda ke da kuɗin irin sayan wannan. Ya zama kuma jami'an tsaron gaba ɗaya dama da su hudu gare mu na jami'an tsaro kana jina?
Ina jin ka Alhaji Aminu.
Ya su hudu gare mu na jami'an tsaro muna da shi unguwar Lalle, muna da shi cikin garin Sabon Birni, muna da shi Gangara, muna da shi Dama. To matsalar da aka samu wata biyu da suka wuce su bude sun kai attack unguwar Lalle, ta sama kashe soja biyu suka raunata gudu, sauran suka gudu yanzu babu jami'an tsaro ko iya unguwar Lalle.
Aminu, wannan ɗan ƙarshen nan da ka faɗa na littafin wanda suka rasa rayukansu layin ka yayi rawa sai ka maimaita.
Wanda sun kai hari wata biyu da suka wuce, sun kai hari a test na unguwar Lalle, sun kashe soja biyu, sun raunata soja hudu. Bisa ga wannan sojojin gaba ɗaya suka bar wurin, jami'an tsaron da unguwar Lalle suka bar wurin. Sai ga shi kuma Juma'a 25 ga wata, bandit suka je base guda wanda ke Dama suka kashe. Yanzu abin da muke daidai ga wanda ga sunan Gahili yanzu muka suna nan asibitin koyarwa ta Usman Dan Bodio jihar Sokoto. Yanzu muna da soja da civil leaders da 'yan sanda muna da 22 yanzu wanda an haɗa shi. Saura sun gudu suka je jamhuriyar Nijar, saura ma ba a ga su ba har yanzu. Sun je Gangara kuma again sun kori case ɗin wanda aka gara yanzu. Na biyu kuma yanzu haka magana kare nake da kai. Bayan sun kori na Gangara har suka kone mutum biyu yanzu haka suna nan asibitin ƙwararru wa asibitin kuwa ta zuwa Dan Bodio ni ke kula da su. Suka sake shiga cikin Gangarai suka kashe mutane suka kori duk mutanen ka da kuma suka kwanta gidajen mutane. Yanzu haka banda sun hana ji a ɗauki ba wasu mutane a cikin garin Gangara. To waɗannan abubuwan sai ga shi abin mamaki. Sojoji sun yi sanarwa jiya cewa 'yan asuwan ne suka kai hari na biyu kuma sun kore su. Wanda kuma kaga ba haka ba ne. Na ga wakil nan nan a cikin asibitin kuwa su kuma nan hotel wasu nan asibitin kwararru ta jihar Sokoto wanda ma sai sojoji kamin a ba 'yan uwa ga wakil su civil defense su je su yi musu jana'iza ba ya a tsawon bane sai ne kuma ga inda suke tsakanin Isa da Sabon Birni yanzu haka suna wurin nan saboda haka akwai mamaki ga wannan abubuwa shi yasa ni kira ka domin in faɗa muku da hakikanin gaskiyar abin da ke faruwa ku kira CMD na office. Kira CMD na specialist ga wakina na cikin mutuwa da ɗinsu na sojojin nan da aka kashe. Na biyu cikin sojojin nan aka ce ma akwai 'yan uwanmu. Na biyu yanzu mutanenmu na ta an kashe babu communicating yanzu suna na Gangara ga wakina na Gangara an kasa zuwa ma a ɗauko ga wakilsu.
Alhaji Aminu barka ga wannan wata dabara ce ta harkar tsaro. Misali in an ce ana rasa rayukan jami'ai kamar zai sa sanyin gwiwa wasu sauran jami'ai ya zama ba su da kwarin gwiwar yin wannan yakin.
Eh to amma ba shi ba ai a faɗa ma duniya gaskiya. A faɗa gaskiya ga abin da ke faruwa amma ba a cewa sojoji sun murƙushe wanda yake kada ne abin da ke faruwa yanzu an ce sojoji sun wa yanzu kuma babu sojoji ko kuma garin nan kuma sojojin gaba sai sojojin da sun kuma ka musu to an ce sojoji sun abu garin kuma nabi babu sojoji ko kuma garin nan abin da ya ce ma su sai fara da ke mun wanzu da an tsaro ba a ce sun fita cikin asuwar ba yanzu babu jami'in tsaro ko guda garin dama kaga ne an fita cike su an kore su an kashe wasu kaga sai a fara gaskiya amma ba a kare ta mu mu da ke da halin da muke sai a nemi a taimaka mana a kawo jirgin sama a yi yaƙi da mutanen nan tun daga sunan kowa na ganin su mu shi ne muke kira tun yanzu duk garin su sabon mai local government babu garin da adda mutane 100% wasu sun gudu gaba ɗaya wasu 70% wasu 50% haka ake garuruwan duk da asamin local government kuma mun fi kowace ƙarin kuma arziki sau ka fuska tun da akwai mutum guda mai noma kankanin miliyan goma miliyan ɗaya miliyan ɗaya yanzu ka shi don an zai damu
Aminu Gowon faɗa mana ya yawan mutane suke a nan ƙaramar hukumar sabon birni.
Ƙaramar hukumar mulkin sabon birni ba a ce suke je ga abin da ai yawan mutane sami na amma aƙalla ko ba mu yi ba sabon birni aƙalla ba su ke sama da 500,000 in ma ba mu kai miliyan ɗaya ba a sami na wajen nan.
An yanke layukan sadarwa a yankin saboda a samu tabbatar da tsaro. Yaya wannan abin yake shafar hukumar ce ya wannan yake tasiri kan maganin su waɗannan ƴan ta'adda?
Ai shi ne na ce yanke layukan da aka yi mu bala'i ɗaya ƙara jawo muna domin idan lokacin da akwai network muna magana da su tunda su nasu yana yi suna amfani da layin Niger suna communicating da yawansu mu kuma ba mu da halin sayan layin Niger mu yi magana da yawanmu saboda ga ini kana iya magana 5,000-10,000 sannan ka bar wannan kuɗi su kuma babu ruwansu suna da kuɗin su suna communicating da yawansu gaba ɗaya duk social media da ka sani duniya suna yi suna communicating da yawansu su ba su din nan wanda har gidara suke yi kowa ya ga tushi ya yi magana da kuma watsa labarai abin haka baban shi yace ya bada awa 6 idan ba a saki baban shi ba zai koke matashi kuma aka saki baban shi ba shi kaga suna waya suna communicating da junansu amma mu ba mu yi sanadiyar wannan yanzu lokacin da akwai layi ana magana idan aka je ruwa idan aka kira mu za mu kira jami'an tsaro mu kira kuma yan banga namu su haɗu yanzu misali an je makwana babban gari ne aka fita mace biyu da namiji ɗaya aka kira mu muka kira jami'an tsaro da yan banga suka yi roshin har suka karɓo mutanen nan a hannun banki an je lajinki an kira mu mun kira jami'an tsaro da yan banga sun haɗu sun kori wannan mutane a cikin tsamaye an kira mu mun kira yan banga da jami'an tsaro sun je sun kori mutane an ce garin malamai an ce zanna bako sun mun kira jami'an tsaro sun kori wannan mutane yanzu ba mu yi ba mai kira mai za mana da barayi ba mu kiran kowa kada suna amfani da wannan dama suna ta'azzara mu kamar da nake faɗa maka yanzu nan garin Gangara yawon wakili na can kwanci kasa yawon wakilin mutane sun karfe 5 na asuba suna da garin Gangara karfe 10 suna halin mutane yanzu haka mutane suna na cikin garin sabon birni wanda wani makaranta da ake ce mai abubuwa kuma yawon wakili sai an kasa da koko su babu network balle a kira wasu a kira reinforcement na jami'an tsaro
Alhaji Aminu Boza faɗa mana menene kai a matsayinka na dan majalisa mai wakiltar wannan yanki menene kake son a yi ko kuma kake ba da shawarin a tsaka saboda a magance wannan matsalar
na yi ta ba da shawarwari kowa ya kawo tashi shawara an yi zama na farko sarki musulmi ya ce zai yi tsari din wannan ya kamata a zo a zanna an da aka zanna kowa ya kawo tashi shawara ina da shugaban sojoji na Najeriya sai a zo a zanna yanzu ina mai tabbatar maka billahi lazi la ilaha illa Allah samir local government da isa local government muna karkashin banki yanzu haka ba kana kada akai kuma matukali ko literally muna karkashin banki a nemo mana sojoji su yi kokari su shiga dajin nan ko ta kai ta addan nan suna cikin dajin nan sun baro zamfara sun dawo mutanen isa da sabon bene muna tabbata mu shine muke so shine
akwai wanda mutane za su so su ji me kake nufi da wannan yankin yana karkashin waɗannan ƴan ta'adda ma'ana karamar hukumar isa da sabon birni
alhamdulillah abin da yasa nace muna karkashin wanda saboda dama da duka kowace al'umma ba za ta zanna ta lahiya ba za ta zanna karkashin kowace gwamnati ba sai a gurje ma tsara ta kare ta da ta kare tuke su lahiyar su dama babban amfanin shugabanci ya kare lahiyar jama'a ya kare mutuncin su ya kare dukiyar su to jami'an tsaron nan kamar na biya maka farko muna da biyar hudu na jami'an tsaro Samuel Lawrence unguwan nan ne an kashe soja biyu an rauna ta hudu dama an kashe jami'in tsaro 22 yanzu haka magana kar akai har yanzu ba a ga wasu jami'an tsaro ba dangara an kore su guda daya babu jami'in tsaro ko guda mutanen filin ma gaba daya yau an kore su an fatake su to kaga idan babu jami'an tsaro ga wuri kaga suke cin garin su babu babbaka yanzu dukkan ne da suka cin garin dangara garin dangara babban gari ne sabon birnin kawai ta fice girma a tsakanin local government amma an kore su an sake koma garin dama din har an kashe Ibrahim cikin aski na dama suke tare su babu babbaka sun kone gidajen mutane yanzu dukkanin da suke su sun je garuruwa da yawa a kowane gari can kusan Allah kiru sun je cikin garin wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa cikin masallaci suke zira da batun mutane kai wannan bala'in yayi yawa saboda kaga muna da shimbandis inda babu mai zuba zuwa babu jami'an tsaron da ka zuwa ya hana su yin ta'addanci da suke yi su yanzu nan bandis suna sa mutanen ruwa suna musu noma bandis yanzu duk wanda ya noma Samuel Lawrence gannan kadinci sai ka jira ba wanda ya amfana amfanin noman shi bandis suke zuwa suna cirewa sauran suna ba gobin su kaga mun koma karkashin bandis kenan kuma an ga abinda kowa ya sani ne sanani
Aminu idan wasu suka sauce ka ko suka zarge ka da kaki kwanta da hankali ka tayar da hankali sosai kan wannan maganar mai zaka ce ne
ai duk mutumin da an musulmi wanda yake tunanin zai mutu akwai wuta akwai aljanna dole shi bakin ciki da abu ka faruwa ga al'ummar sa'a yau jami'an tsaron da ka kashe ka tsare rayuwarku duk wanda ya ga wakin jami'an tsaron nan billahi lazi la ilaha illa huwa yayi kuka especially tsaron ka ku sako kada ko wanda ya ga bala'in da muke sabon birni yau ka je jami'an sunna Nijar Republic za ka isko ne da mutum 20,000 ko da hikimar da sabon birnin kan kamar ya wuce da shi ya fi iyali shi da ya kawo ta uku yanzu ka je tsululu za ka isko ne da hikimara ka je dukka sunan zagayen Nijar garuruwa na zagayen ka je ya basira za ka isko gudun hijira ka je jiran rinji za ka isko gudun hijira ka je cikin garin sabon birni ka je da yan gudun hijira cikin kwararwa cikin garin sabon birni kaga dole kowane lahi ba ke cikin in kana musulmi na kirki dole ka yi kirki abu da faruwa sami ne ko ba kana mulki ba balle ni ne kuma ji sun su yanzu ina da shekara ɗaya da wajen wata takwas kamin in sauka dole in bi in ciki da bala'in da ke faruwa a gare su kam kuma musulmi kirki dole ya bi in ciki da abin da ke faruwa a sabon birni kuma an kasa fada eh kuma an yi shiru kaga sai an yanzu gaba ɗaya samu mina mai cikin maka babu kirki ke sel na mutanen samun lokacin gannan wallahi kaga ni ba su yi noma ba ba su tsira da rayuwarsu ba rana ɗaya wallahi an taɓa kashe mana mutum 96 rana ɗaya a sabon birnin local government to faɗa min wane ne zai challenge ina ga wannan abubuwan kuma duniya ta sani
Allah ta Aminu yanzu dai tunanin da ya kashe gara a dawo da layukan sadarwa kenan ma
yanzu gara a dawo da layukan sadarwa idan aka dawo da layukan sadarwa a tura mana jami'an tsaro yanzu idan aka ce an yanke layin sadarwa an yanke sayar da abinci an yanke sayar da kafofi an yanke dauko itace da talaka ke amfani da shi na girki to haka ma ta ce kuma an yi aiki lokacin nan ya kamata a ce duk ai dauke duk wannan abubuwan yana da amfani ka gane amma kamin su ankara su sai aikin Niger kamin su ankara yanzu akwai wanda aka kama sabon birni aka kama yan uwan shi aka ce sai ya kai buhun shinkawa uku akwai wanda aka kama Raba aka ce sai su kai buhun shinkawa suna kan hanya wurin sabon wannan shekawa da nan yan sanda suka kama su aka yi su suke da su suka yi bayani cewa ai za su kama barayi ne a saka musu yan wasu yan sanda suka ba dole yan sanda suka sake su suka yi zuwa cikin wasu a shi yadda wannan sanin sun kuta aka yi wannan kirs din to kaga yanke layukan mu a dawo da layukan ya fi amfani gare mu a dawo da sai da abinci mutanen sai abinci yana da amfani gare mu saboda yanzu muna cikin bala'i matsalar layukan da a gare mu saboda haka amfanin yanke layuka amfanin hana kasuwa amfanin sauransu ana yin wannan a ji a yi operating tun da aka yi ba a tura mana kowa ba wanda ya je mana operating har yanzu ko ɗan wanda gudu a kasu ko kuma mu muna cikin bala'i ba a ce uku ba haka dole na mu da ka yi magana dole za mu yi magana kafin Allah ya kawo ƙarshen mulkin mu kafin Allah ya kawo ƙarshen rayuwar mu
wani Aminu wannan mutumin tujin nan shi waye ne kam
wannan tushi a wannan tushi an samu daurin gindi ne abba janar sani abata Allah ya jikan shi abin da ya ce Najeriya ya duk abin da ya awa hudu ana yi in shi zan su ya yi awa hudu ana yi so akwai interest saboda haka tushi wane ne tushi ga gwamnatin Najeriya muna da jiragen yaki Najeriya da aka yi ɗaukar sojoji an kai sojojin Najeriya Sierra Leone sun kwantar da tarzoma an kai su ƙasa an kai su wata ƙasa an kai su wata ƙasa amma a ce mutum guda hegagar sojojin Najeriya kai ka san akwai wani magana ciki ko jahili ba dokan wannan wannan tushen ba har da zaba da wasu labarai yayi magana kafa da wasu labarai ya ce zai zo shintahi ya zo shintahi ba ai mishi komai ba ya ce zai je ina ya je ba ai mishi komai ba an kama baban shi a kisawa ya ce ya bada awasai a cewa wasu kuma gwamnatin Najeriya ta suke baban shi kaga wannan tushen din yana ya samu kaurin jindi a gwamnatin Najeriya ya samu kaurin jindi ga hukumar sojojin Najeriya mun an ce an soji rage yaki an ce an kashe biliyoyin kuɗi wajen soji rage yaki da kamai amma a kasa kawar da ɗan bindiga guda kusan tushen gawo shi ne ya haddace mu tunda duk saura da tushe su ciki kaga kenan kai mini an saka ya samu ɗaurin bindiga gwamnatin Najeriya da rundunar sojojin Najeriya kun ce an saka
a wannan amsar Aminu goza ta yi tsauri ba
sai tsauri ba bari na sanar da maka ba sai tsauri ba bai yiwu a ce shekara uku a kasa kawar da mutum guda kuma har kina magana da yan jarida akwai lokacin da ya yi magana ni na jiya ya ce kwamishinan yan sanda da sauran jami'an tsaro sun san gidan shi idan aka taho da mota ba za a tsaya ko ina ba sai gidan shi ya faɗi wannan magana akwai rekod da kafa da wasu labarai yau na magana ba lokacin da aka san baban shi amma kuma aka kasa komai da shi ya kashe mutane an kashe mutane katsina ana kashe mutane sokoto ana kashe mutane ke ana kashe mutane zamfara mutumin nan kuma shine ya aure suna ga wannan abu kuma yana nan da social media yana facebook yana whatsapp yana komi amma an kasa komi da shi saboda Allah kuma a ce kuma wai gwamnatin Najeriya ta kasa hada da mutum guda wanda ta hada da different town police a ce ta kasa hada da dan ta'adda guda daga shi sai ya ranshi kowa ya nazari da wannan magana ba mutum ya faɗa adam ba aljani ba ne ko aljani ne ko aljannu ne ya gabata a jagorar da su ta halaka su yanzu yan asuwa ba lokacin da suka taso da yan ipof lokacin da suka taso ba lokaci guda aka durkushe su ba aka kama jigonsu yana nan tsare akwai wanda aka kamo har Ghana akwai wanda aka kamo Ethiopia to mu a ce guda arewacin Najeriya guda aka kama shi wannan za mu ci gaba da faɗa ma duniya mu kamar mu arewacin Najeriya ana so a ɗaukata mu ne ni shi kawai nake tunani tunda a ce mutum guda ya gagari ko al'umma shugaban su tushi a ce sun gagari al'umma ko ba ta suke ba suna da tv ba kowa ya san inda suke a ce a kasa ko kashe mutum guda daga cikin mutanen nan a san wannan ai intentionally ne gaskiya da dangan ne kawai
kenan Aminu Boza mun gode kwarai sai mun yi magana Allah ya
tsare na gode to sai mun yi magana wannan tsani wannan ko ne kike sa banka kira ni yanzu haka gode sabon da ni wannan musifa haɗina
Allah ya kauka Allah ya
nagode mun gode nagode kwarai wallahi nagode
to ƴan uwa kunji yanzu za mu saka lambobin waya da za a kira amma ina so da Allah duk wanda za su kira ya zama to abinda za mu tattauna a kan shi ita ce matsala shin waɗannan matakan da ake ɗauka da gaske za su magance matsalar tsaro ko za su ƙara dagula harkar tsaro ne shi ne abinda za mu tattauna a kan shi akwai namba ta farko 0800 wannan yana da alaƙa da wasu ne za a kira wanda suke wajen Najeriya da Allah duk wanda ke cikin Najeriya ya haƙuri kada ya kira ta wannan layin 0800 686 2563 0800 686 2513 ma'ana 0086 8 6 8 2513 sannan akwai 0800 090 sai 2828 sai 5051 sai 48 wannan ita ce lambar waya da za a kira kai tsaye 0900 580 518 za mu ba da dama mutane su kira don mu gane cewa kowa ya fi fahimtarsa da ra'ayinsa a shin wannan matakai da wasu ake ɗauka da gaske zai magance tsaro ko zai ƙara dagula harkar tsaro har mu saka lambobin a nan ga shi nan a jiki ainihin wato a kira mu ta nan za a gani ga shi nan lambobin da za a ainihin wato kira ke nan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah kuma ya tsare mu amma gaskiyar magana musamman jihar Kaduna yanzu halin da ake ciki al'umma tana cikin wahala kwaran gaske kuma yadda kaga wasu jihohi sun fara ba a samu natija ba to nan din ma in ba sa'a ba in ba Allah bane ya kiyaye daga ƙarshe zaka ga wahala kawai za a yi ba dole bane a iya samun ainihin wato natija. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Magana. Malam Ibrahim Khalil muna jinka. Na'am, Malam Ibrahim Khalil muna jinka.
To malam da farko ne. Farko za mu fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam wannan hali da ake ciki a Najeriya da yanzu ne. Ko da tabbata cewa mahukuntan mu na Najeriya an bi ba kuma ba su da shirin ɗaukar mataki ne domin na farko kuma ce zan musanta maka kamar yanayin wanda ake ɗaukar doka a Najeriya da kuma da wannan na rashin tsaro sai musanta maka in ce kamar yanzu ka je wurin likita kuma a ce ka ji ciwo kafa ga ta hagu sai ɗauki bandeji ya ɗaure maka kafa ka dama kamar haka gwamnatin Najeriya take ɗaukar wannan matsalar ta ne.
To yanzu malam
ne kamata a duk mataki kuma sai ta doka sai ga abun kan talabin ki ga arewa gaba ki daya.
Na'am.
Ka tsara koke ne. Na biyu kuma indai har tana da tana son ta ma ganin wannan tsaron za mu ci gaba da gaske take yi ba. Saboda ne mun yi magana rayuwa a Najeriya ko idan aka ce maka yau za a yi zafi. Daga ƙarfe da ya waye zuwa 11 duk wani guri da yake maza ba ce a fadin Najeriya ta ci su ce in da 11 take a kwadin da
Malam Aminu a Luna ta ka tana da dan matsala line naka yana reconnecting dan uwa namu tuki wani layi. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Na mai magana? Eh?
Assalamu alaikum.
Mai magana? Na'am. To kai dan uwa rike bar wannan ya karasa. To muna jin ka.
Ana ji da malam?
Ana ji.
Yauwa shi ne yanzu ka ga da yanzu Najeriya mana da sport 36. To duk
sadarwa da dakatar da ababen hawa kuna ganin wannan matakin zai kara wato zai magance matsalar tsaro ko zai hargitsa matsalar tsaro ne.
Na'am, ko da dai ni ma dan mazaunin Kaduna ne na experience din abubuwan da ya faru na dakatar da mashina. Kaga idan ka lura a wannan based on our perception din na mahangan cikin garin Kaduna hana mashin a cikin Kaduna metropolis da zai magance wannan abubuwan ba. Saboda daya su da mashinin da suke using is different akwai bambancin da wanda ake amfani da shi a cikin gari. Idan yadda ake takura mutane a kan hawa mashin a cikin gari a wajen Kaduna ba a takura mutane haka. Saboda inda ya kamata a ce an takura wa mutane shi ne wajen garin Kaduna wurin da suke da matsalar tsaro da yawa. Amma idan ka je wuraren nan ba a takura musu kamar yadda ake takura musu Kaduna. Idan akwai wanda zai iya cewa wannan abin ana yin shi ne da manufa. Tsakanin har da Allah.
To yanzu wani kira kake da shi a dangane da jama'a ko wani kira kake da shi?
Yanzu kira da nake da gwamnati ana shi ne. Gwamnati ta dube mu da idan rahama. ‘Yan Kaduna, cikin garin Kaduna, akwai inda ake zaman lafiya da cewa hana mashina ba shi zai sa tsaro a garin Kaduna ba. Inda ya kamata su yi fokusin a kai shi ne ki area da suke da matsalolin nan. Su ya kamata su takura ma gurnan su hana hawa mashin, amma ba cikin garin Kaduna ba. Idan mallam idan ka ga yadda ake tirikin a cikin garin Kaduna wallahi abin.
Sai a hankali wallahi. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare. Allah kuma ya hayyo. Wani kira to kake da shi na ƙarshe? Akan wannan.
Kira kira da shi da nake na ƙarshe shine ɗan uwa na talakawa mu tashi sai mu koma ga Allah.
Gaskiya ne.
Wannan duk abin da yake faruwa ba wai zamu ci haddasa hannun mu a jiki. Saboda rashin komawa mu ga Allah akwai abin da ni na san ina yi. Da sabawa Allah ne akwai wanda saura ta yi sun sabawa Allah ne idan muka koma ga Allah muke kuka a tsallolan mu na dare Allah zai kalle mu da idan rahama ya rage mana wasu matsaloli da ke damun mu
to muna godiya dan uwa Allah ta'ala ya sauka da shi assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
me magana
amala ibrahim kalle ne da
azu layin naka yana da matsala ne
na inda nake ne ba ne amma yanzu na canza gobe
to menene tsarin bayanin ka
wallahi na cika dai din yanzu kawai dai gwamnati na gida mu ma iya cewa gaskiya matsalar tsaro kuma da take da muhimmanci ba ku kuma ba ta cewa ba zai kushe shi ne yace yanzu kamar in ka kwatanta da fadin Najeriya ga baki kita district da kuma waye wanda ni zuwa 11 na sati duk inda ake so a kwatin zabe dai ma'aikata da ne da su je kowace mazaba a Najeriya kaga dai zuwa 11 na sati na wannan kwatin zabe da ma'aikata sun kar sun je wannan gurin to ka dauki jihohi da kuma local government da wannan abin yake faruwa ba su kai ka so a cikin ku kuma ne wan local government din Najeriya ba ba su ma kai ka so dai kar a wai wayannan mutane sun ga garin gwamnatin Najeriya kwata-kwata kaga wannan abu ne wanda yake kawai kuma yake cewa wannan matsala ta tsaro domin ba sun take shaka ba ba ta shafi ƴaƴan su ba ba ta shafi dukiyar su ba ba ta shafi iyalan su shi ka samu da wannan al'amarin ba mu yanzu a matsayin mu na ƴan Najeriya ban ce ma da kai
Malam Brian, da mutane su hakuri, yau akwai matsalan sadarwa ne shi sai aka samu waɗannan matsaloli din. Akwai matsalan sadarwa ne shi sai aka samu waɗannan matsaloli din. So Malam Brian, kana iya dawowa dan ka karasa maganar ka da ka fara. Assalamu alaikum. Na Malam Brian.
Na wakanku.
Muna jin ka, bismillah. Tazo akwai matsalar sadarwa ne.
Na. Assalamu alaikum. Abin da nake cewa. Alaikum salam.
Muna jin ka, ci gaba.
Na, assalamu alaikum.
Abin
da nake cewa.
Idan
aka duba abubuwan da aka ɗauka na data network a garuruka waɗanda matsalan matsaloli suke faruwa. Ba kamar ita ce hanya da ya kamata a ce an ba. Saboda idan muka duba yanzu wannan hanyar da aka bi. To yayin da waɗannan mutane suka shigo garin, to ta wata hanyar za a buƙaci sanarwar da hukuma kenan da abin da yake faruwa a garin.
Sannan da kuma ɗaukar matakai na hana hawa babura haka cikin dare.
Da kuma ɗaukar matakai na sawa a matsalola yanzu aka muka lafiya na shigo Kaduna. Ni na ga halin da ake a kan abin da ya shafi haka tafiye-tafiye na haka taimakon a kan ciwon nan cikin dare. Malam cunkoso ya yi yawa a cikin dare. Kuma yanzu waɗanda ba su da hali kamar na mota da za su hau. Kaga abin ya zama wani iri.
To yanzu menene kiranka da kuma fatan ka Malam Ibrahim?
To abin da muke kira a kai gwamnati har yanzu tana da lokaci da ya kamata a ce an duba, saboda akwai hanyoyi da yawa da ya kamata a ce an bi wajen magance waɗannan abubuwa.
Na farko, me ra'ayinka, kana ganin wannan matakin zai taimaka gurin magance matsalar tsaro ko zai taimaka gurin hargitsa matsalar tsaro?
Malam, wannan mataki zai taimaka wajen hargitsa matsalar tsaro ne. A ta'addar abin ya ci gaba a kushe shi. Sannan kira da nake wa ƴan uwa musulmi ga baki ɗaya, su ce mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yana da kunce mun tuba a kan zunuban da muke aikatawa, da mu dawo muna aikata ayyuka na gari.
Allah ya ba da ikon komawa zuwa gare shi.
Idan muka yi wannan, Allah ta Allah zai fi gani wani murin sai ya kawo mana mafita a shi.
Allah ka yi mana mafita.
Amin ya hayya ka yin.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Malam Ali wa Allah.
Malam Ali, muna jin ka.
Kamar kullum dai muna addu'a Allah ya saka alheri.
To amin 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 amin.
Ita wannan matsala ko kuma yake matsaloli ko abin yanzu ba hauce cikin dambuwa ya wani jimar. Matsaloli na sun riga sun sama a zannan ta yadda da la'ayin mutum na tsarin su wani bisaya da riƙa zai kamar dai hanya da na ma'aikar rayuwa ta ba. Saboda yanzu jura hoto da watanni da an ka kunna a aƙalla yanzu kamar shi malam Bello ya bushe. Bayanin da ya yi kasan da Allah ɗinmu ya tsaya ya nazari aka cire son zuciya wannan bayanin da ya haka yake. Shugabanni ga dukkanin alamu sun gaji, sun yi ƙoƙari iya ƙoƙari sun tashi ɗan jarida. Ya ka ga an kai hari ga gari, an kashe arzikin mutane, amma ka duba su jaridun Najeriya ka rasa jaridar su suka bayani. Kuma kafafen watsa labarai ka rasa wata kuku. Dama su manyan kafafen watsa labarai za ka samu watanni guda gare su mai yawanci a yankin arewa kuma su yamma ko kuma yankin arewa maso gabas. Ba zai iya yiwuwa shi kake san komai ba. Galibi yana ji ne da ƙananan ƴan jaridu wanda ke hulɗa da su su kuma sun faɗa mai zai ɗauki kayan cikakke. So an riga an toshe ƴan jarida da ba su da kayan sai zama na sai dai social media ke hidda bayanai. Lokacin da aka kai hari ga anguwa wanda an daba kowa ya Andre sai ya rekodin bidiyo ya iza saboda al'umma su gani irin yanayin da suke ciki. To bayanai da kuma yanayin da ake shiga yana nuna cewa tsakanin da Allah an je daɗi an je yanki network ne kawai. Saboda a hana yaduwar abubuwan da ke faruwa cikin ƙauyuka ko garuruwa ne saboda a daina bacin gwamnati ko kuma a daina faɗin cewa gwamnati ta samu sakamako ko kuma ta saka. wannan yanzu ni sai ya zala nake kuma ina alƙahari da wannan ya zala amma gaskiya magana irin program ne nake kungiya na tsaron nan wallahi halin da zaje da yanzu ba lokaci ne na magana a zo a yi da shi ce ba yanzu hali ne na ban ko an da take cikin da kowa yake da girma yanzu ba mutane da shi ina cikin mutane su sai an tsara ala ala shi mutane ba magana zama cikin gindi ce aka ba amma da annan da shi mutane ba yanzu in kike yake potential da rocket ko aka halba alaka da mutane ba magana hamada ce ba a zo a yi ma mutum shugabanni magana ko kuma kaci ga mata wannan kenan abu na biyu kuma da nake so in magana akai shine yanzu malam sanata ne ke jama'iyyar APC sanatan da ala ganin cewa ma idan gwamnati ma za su irka ya kalci ne ala ganin kuma shi zai gaje shi don asalin wannan hira ta fara ne daga tunanin cewa zai gaje shi ko Allah da rai haka so amma shi ya shige bayani yace shi kan sai ne ya gabatar da kuri 11 a gaban majalisa abin da ake kira duk a matsayin da Najeriya ya za a yi a magance ta yace kuma babu wani abu da aka tattauna tun da suka shiga tsanin kuma wannan abu da aka tattauna din ya ce kusan guda 100 ya sani ne akan ya za a yi a magance matsalar to sai mu cewa maki idan majalisa da tawa ne ta yi ga tara tana iya gabatar da kuri har sau 100 akan matsalar tsaro ma na hanyar zuwa a kunda hanya ta mata ya kamata ya tsara ne ce a kotun da kaza din kuma da niyyar gyaran kaza
gaskiya sai a hankali ba
so so in kana abubuwa na faruwa haka ya kamata kowa ya shiga cikin yiwu kowa ya san inda yake kuma ya san inda zai na cewa dai wanda kamar yadda wasu bayanai shi ta kai yawan kiran sa shehu zaman saboda ni irin bayanan da kana rayuwa a hikuri hili a hudu bayani gurgudu ala fatanka haka an ce kana rayuwa yana cewa in wani ko lokacin da ke rama su da Najeriya ba ko ma haka ba kace idan mutum ya mutu inda dan Najeriya na in ya bar duniya da imani in ya zo dan Allah ya tafi kewa za a yi sabbi yace iya ka in ka zo Allah ya ci daga ina in kike daga Najeriya ya ce shige tun da duniya sai ma ya sabbi saboda afrik alamu na nuna wallahi shugabanni musulmi da Allah ya tsoka ce Allah ya halicce mu kawai don kace za ka shi mu kuma inda alamu na nuna da alama shugabannin mutum suka ce wallahi Allah ya halicce mu a wannan kasa don kace za ka shi mu ba don mu jadi ba kuma in dai haka za a ci gaba shugabannin mutum suna ta yi a haka kuma wanda aka aza mulki wannan sai a ci gaba majiya da yau wallahi ni ina ji gare na kamar cikin ilimin Allah na gaibi ba zai ba mutum mulkin Najeriya ba ko gwamnati a Najeriya sai in ya ci ne Allah ya san cewa wallahi da wutar malan da ya za a yi mutunci wa mutane irin mutane su mutane irin ga mulki halin kuɗi da rayuwa take cikin da kadan rayuwa yau ga wanda mutum ya ta shigo ko zai wata ta shigo malan ba an ka zo magana covid 19 din nan ba wani maganin ta an kai ba mala a zaki a kusan jihohin arewacin Najeriya da ya ta samu jiha guda wanda ke cikin kwalara amai da gudanawa ba su dubun da ba ta mutane ba amma yanzu kuma babu wata jiha wacce ta ɗauki mataki an ka ɗauki magungunan da an ka zo karkari ne an kawo mutane ko da rigakafi da sunan maganin kwalara amma yanzu an zo an kama wata doka a cewa za a kai bandit kuma bandit ne kamar da shi wani honorable Aminu Gowon zai bayani mutanen nan kowa ya san da shi wani tsohon wanda ne wani jihar Kwakwa ce shi ya zo gida kwanan nan ya tarar da an yi noman shinkafa ta isa yanka an noma gero ya yi kyau ya isa yanka amma kowa zo gyaran gero ko shinkafa ana tilaka da kuzari a dawo da ita ko irin wa'annan shugabanni da muna Allah wuce kuma a faɗi gaskiya ma da shi ne amma da gaskiya ni ba wai na yanke shi ba ce a tabbata ka ne amma dai Allah
kuma muna jin ka.
Barkatu
ina amsa a dan uwa.
Kuma
da wasu jihohin da suke nishin zafin wannan matakin da za su yi sadarwar ta hana cin kasuwannin ƙauye da wasu matsaloli a shin wannan matakin zai maganci matsalar tsaro ko zai ƙara dagula matsalar tsaro?
To a maganin gaskiya wannan kan tsarawa zai ba wai rage wa zai ba wani abubuwan da aka dauki matakin a kan su ba haddasa da aiki nan abin da zai fi ya dawo ba shin abin da zai fi ya dawo zai haifar da alkhairi amma ga farko da wanda ya fi da sharri a wani yi da na kwallo da su wani da na da aka hana ta hawa mai shi da farko dai ba nuna musu na kwallo ba a rufe ta ne na biyu a kwallo da ta da babu kuma ya kan su da su da mashi ba na yi ta a kwallo da su gyaran mashin da su kan su da su da mashi ba na gado akwai masu hawa haka ma'ana ke nan masu zuwa an gani kuma kan su wani su yi fitawa da wata abin da ba a ana yin shi ne ba a kawai ne kuma wani ne shi ne dukkan matakin da ba a ɗauka a kan abu ta yana da ke aiki na nuna ne ne zai yi gama idan ya ce dawo wa ne a ke kama da ake a ɗauka haka kafin a kuma shi amma kuma da rika faɗa ne ko kuma kuma ka duka amma babu wani mutum da ba a samar da mutanen jiha ba za mu mata dojin nan da kafa da su
ba haushi yana shawarar
da dole ka tafi dan gurbin nan sala kuma ne 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 da wannan da ba
haushi yana shawarar da randa ba ka da shi mai baka ba
shi
da
shi
nan nan da kai da farawo da shawarar ku guda
wallahi haka ne
eh yanzu menene kiran ka dan uwa
kike kiran ne shi kuma da tsaro a dan ka fara hada duwa da kin dace kuma da abin da zai je dawo shi ya kamata a duba har wai abin da za a yi nan gaba ba saboda ne idan har aka ce za a magance hakan ko wani cikin mahalli to shi wani da kuke yi karnan da rashin aiki ne kuma zai a cikin wannan abu ko yau wani da ka ga ko kan wasu abin ne kuma ne ce da su na da shi da kan da abin da wani cikin shi ne ko har gaba da ya kashi wannan kuma shi ne magana ba mun yi magana da yake haka
yani
yanzu da muke raye a bakanin barna da wobe irin wannan abubuwan babu ba inda wani gani ba kana cin kasuwannan ma babu yanzu haka kamar yin da wani gaske Allah ku yanka ki uku ta yanzu cin kasuwa da za ki ku ta mutane mutane su gudu su bincin ciwon su su bar abubuwan hawan su da karin su a rayuwar su da su sace kuma alhali na wani da ake yaɗa wa jikin mutane cewa ga boko haram na zuwa ga boko haram na zuwa kuma daga cikin ne ta ce kuka yanzu da wani ke ana cin kasuwa tana wajewa kuma zan yi amfani da wani
ba shi da amfani da shi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tobi a mutane a yi haƙuri akwai matsala gaskiya ta sadarwa za mu yi ƙoƙari akwai matsala ta ainihin wato sadarwa a yau ɗin nan abin ba zai iya mana yadda muke so ba sawa da
Assalamu
alaikum. Wa alaikum salam, magana
Muhammad daga Niger.
Kuma na Haruna muna jin ka.
Salamu alaikum. Wato gaskiya wannan matsalar tsaro tana cikin wani ne kuma gani da ka da ne ta kuma a wasu da. Matsalar da ke nan ko ka san ya to mutanen nan kuma sun shigo wa suna ma mutane kashin mu mutum suna wucewa.
Ba kuma a insanan ma me ke faruwa yanzu?
Kowa malam ba a san abin da ke nan da domin ba su da damar su kira jami'an tsaro ko wasu da ke kusa da jami'an tsaro su sanar da su halin da ake ciki.
Ko wani sun ɗauki bidiyo ba sa iya turawa a sanar da mutane ga halin da suke.
A yau din na kwaron yau local government na garin Sokoto an kasa yi musu ne to kowa ya sani. An shiga wani ƙauye da suke cin kasuwansu a
ranar Juma'a, kuma ya sani ranar Juma'a duk inda aka ce ana cin kasuwa, aka iske mutane sun cika musamman bayan lokacin da asar an dawo sallar Juma'a an ga kalla asar kowa zai shigo ya sai ya wuce gida. Sun shigo mutanen nan sun kashe mutane innocent people. Babu yadda za a yi a ɗauka ballantana a tura. Ba network ballantana a kira jami'an tsaro a sanadar. Wannan ma da ya zama kamar gamari ga sun kaje kaki.
Gaskiya ne.
Gaskiya ya kamata a san jami'an tsaro a duk wani wuri da ake tunanin mutanen nan za su iya wucewa. Domin su jami'an tsaro suna da hanyar da za su iya sanar da su kawo ma mutanen nan ɗauki a lokacin da aka kawo musu hari. Ba tare da kuma sun suna da hanyar da za su iya sanar da jami'an tsaro ba.
Yanzu kana ganin wannan matakin na yanke sadarwar da kuma hana hawa babura wasu guraren da mun cikin gari haka da makamantansu zai rage matsalar nan ne ko zai ƙara ta ne? Zai rage matsalar nan ko zai ƙara ta ne?
Ba wannan ba ne matakin da ya kamata ba cire network ɗin ba za a dawo da network ɗin ba ne a wannan halin da ake yi a kan su. Abinda muke so shi ne shawarar da muke bayarwa a aje matakan tsaro a duk wani waje da aka san an kare network ɗin domin mutanen za su iya kai musu hari. Ko in ce suna nan suna kai musu hari a wasu wurare. Kuma babu da za a isa sanar da jami'an tsaro. To ka ga kenan abin da ya kamata su aje jami'an tsaro a wuraren ta yadda su idan suka kawo farmaki za su sanar da junansu da ke nesa su zo su taimaki mutanen nan. Wannan shi ne gaskiya abin da ya fi domin ana kashe mutane yanzu mara a zamfaro a wuraren da satin nan BBC ta ba da rahoto an kashe mutane mara.
A wannan satin?
A wannan satin BBC ta ba da rahoto an je an kashe mutane kuma a nan ana cikin kuma lokacin da ake yakan su a wani bangaren kuma sun suna can suna kashe mutane. A shi kenan akwai matsala ta wani bangaren.
Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye dan uwan. Yan uwa a yi haƙuri a shirin ba zai ɗau ba saboda matsalar sadarwa da muke fama da ita yau. In an lura za a ga abin yana yankewa abin mu iya sake ainihin wato dawo da shi. To bari mu yi ƙoƙari gaskiya mu abinnan a sallama wannan shiri ɗan uwa sai kuma wani lokaci ɗin amma a haƙuri saboda yanayi na sadarwa da ake fama da shi za mu tsaya nan gaskiya wa bihadar kadiri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.